إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو أنا غني لا يكو بيغة وطن سفر ونيني ديدي ديني هو daya ga watan safar shekara ta 1440 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine daidai da 11 ga watan goma shekara ta 2018 miladiya. Za mu ci gaba da karatu ne a cikin littafin mai albarka Riyadus Salihin, wallafar babban malami Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi, Allah ya ji kanshi da rahama. A wancan sati da ya gabata mun tsaya ne a babi na 112 a cikin Kitabul Adab, yau kuma za mu tashi a babi na 113 babu karahatin nafhi fi sharabi, babin da yake bayani game da karhancin busa a cikin abin sha. In aka ce busa shine ka busa iska da bakinka ta shiga cikin abin da zaka sha ko kuma zaka ci. Abin da yake ja mutum ya busa a cikin abin sha abin ne kamar haka. Abu na farko, ko dai abin yana da zafi, ka ebo ruwa ko kuma ka ebo shayi wanda yake akwai zafi, ko abincin ci wanda yake akwai zafi, to mutum yakan sa bakinsa galibi ya hura shi. Wani lokacin kuma abin da yake sa mutum ya busa a cikin abin sha shine wani abu da zai gani a cikin ruwan mara kyau, haka ƴan wasu ƴan ƙasa-ƙasa ko wani abu, haka sai ya sa baki ya hure ta. To kowanne ɗaya daga cikin abubuwan guda da muka ambata guda biyu, addinin musulunci ya karhanta ya hana. Ba daidai bane mutum zai sha wani abu ya yi busa a cikinsa. Za mu ji hadisan da malam zai kawo mana a cikin wannan babi mai albarka insha Allah. Hadisi na farko, an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama naha anin nafkhi fi ash-sharabi faqala rajulun alqadatu araha fil ina. Wannan hadisi kamar yadda muka ji shi an karbo shi daga wajen babban sahabi Abu Sa'id al-Khudri, yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi. Yace haƙiƙa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, naha anin nafhi fi sharabi, yayi hani game da yin busa a cikin abin sha. فقال رجل, lokacin da manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi faɗi wannan magana, sai wani mutum daga cikin mutanen da suke zaune yace alqadatu araha fil ina, sai ya manzon Allah ai datti ko dauda ko su ƴan tsinkaye na gani a cikin ruwan, shi yasa sai ne busa a cikin sa. Faqala, sai manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace ahriqaha, ai ba busa za ka yi ba, sai ka kwarar ko kuma ka zubar da inda ka ga wannan tsinkayen ko kuma ƙura a ciki, ma'ana sai ka karkatar da bakin kofin, sai ka zubar da ruwan har wannan ƙurar ta fita, sannan sai ka sha ba tare da ka yi busa a cikinsa ba. Ina fata an fahimta. Qala, sai ƙara cewa shi dai wannan mutumi, inni la urwa min nafasin wahidin, haka za a karanta bi fatahil fa'i min nafasin, yace ya manzon Allah ai bana iya koshi ruwa shine koshi amma na ruwa yawa an koshin abinci ne sai dai a ce me ash-shab'u yawa shine koshin abinci amma koshi na ruwa fa sai dai a ce arwa shine koshi na ruwa shi balarabe yakan bambance tsakanin idan mutun ya sha ruwa ya koshi abinda zai fada sannan kuma idan mutun ya ci abinci ya koshi na maga abinda zai fada to amma kaga mu da Hausa duk abinda zaka ce na sha ruwa na koshi na ci abinci na koshi duk abu ɗaya ne a Hausa ya ƙara cewa da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya rasulullah bana iya koshi da numfashi guda ɗaya me yake so ya ce idan ya sha ya kai kofi ko kwano bakin sa ya sha ruwa to manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya hana kada mutun ya numfashi a cikin ruwa kamar yadda hadisin da ya gabata wancan sati ya nuna mana to shi sai nuna cewa wannan sha din da zai yi guda ɗaya ba zai kosar da shi ba qala sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce masa fa abinal qadaha idan an fika to ai abin da zaka yi shine sai ka kautar da sai ka matsar da kwanan ko kofin ko abin da kake shan ruwan a cikin sa daga bakinka idan ka kautar da shi daga bakinka fa sai ka yi numfashinka a waje ba a cikin ruwan ba kamar yadda muka gabatar satin da ya wuce idan ka gama numfashinka tsaf sai ka maida kwanan kan bakinka ka ƙara sha tunda baka koshi da numfashi guda ɗaya Allah ya sa an fahimta rawahu tirmizi wannan hadis imamu tirmizi ya fitar da shi wa qala hadisun hasanun sahihun imamu tirmizi ce hadisi ne hasan kuma sahih hadisi na gaba wa an ibn abbas radiyallahu anhuma an karbo shi ne daga babban sahabi abdullahi dan abbas yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi shi da mahaifinsa al-abbas ibn abdul muttalib yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam hakika annaban Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi na ha ayyutanaffasa fil ina'i yayi hani da yin numfashi a cikin ƙwarya kada mutun zai sha wani abin sha yayi numfashi a cikin ƙwaryar da yake shan wannan abin shan a cikin ta aw yunfakha fihi ko kuma mutun yayi busa a cikin wannan ƙwaryar da yake shan wani abin sha a cikin ta rawahu tirmizi wa qala hadithun hasan sahih waɗannan hadisai guda biyu da muka karanta dukkanin su hadisai ne da suke ingantattu a tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da ya shafi yin numfashi a cikin ruwa wannan abu ne da satin da ya wuce shi muka tattauna a kansa amma yau za mu yi bayani ne game da me yin busa a cikin ruwa kamar yadda na bayani a farkon babin cewa abin da ake nufi da busa shi ne lokacin da kake shan ruwa wani abu yake a cikin ruwa kake so ka kore shi sai ka yi busa da bakinka ko kuma abinci ka ɗauko abincin ya yi maka zafi idan ka ebo loma to wani za ka ga sai ya busa ta tukunna sannan sai ya ci ina fata an fahimta to busa abinci ko busa abin sha wannan dukkanin su bai dace ba ga musulmi ya aikata shi annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya hana shi yasa imam al-manawi a cikin littafin sa faidul qadir yake cewa idan mutum yana cin abinci shari'ar musulunci ta hana shi ya busa abincin ko kuma ya busa abin shansa idan abu mai zafi ne fa to ka bar shi ya huce sai ka ci shi gwargwadon da kake bukatar zafin sa idan mai zafi idan zafin kadan kake bukata sai ka bar shi zafi kadan sai ka ci ko kuma ka sha idan salancewa kake so yi gaba daya to ka bar shi ya salance gaba daya sannan sai ka ci amma kana dauko loma kana busawa yace wannan ba daidai bane yace wannan ne wannan abu ne da yake nuna cewa mutum ba shi da hakuri sannan yana da gaggawa sannan rashin mutuntaka ne inji Imam al-Manawi babban malami Ibn Hajar al-Asqalani a cikin Fathul Bari yake cewa busa abinci ko busa abin sha yafi tsanani sama da numfashi a cikin ƙwarya ma'ana hanin da yazo yake bayani game da kada ka busa abinci yafi ƙarfi yafi tsanani sama da me sama da hanin da yazo yace kada ka yi me kada kai numfashi a cikin ƙwarya da tare da cewa hadisi guda ɗaya ya hada su kamar yadda muka karanta yanzu to amma Ibn Hajar yake cewa kai busar tafi illa tafi tsani saboda kai numfashi a cikin ƙwarya malamai suka ce numfashi ko kuma busa a cikin abinci ko abin sha, galibi busa ana yin ta ne da baki, wanda idan mutum ya busa da baki abu ne da yake mai yiwuwa yawu zai iya fitowa daga bakinsa, wanda idan yawu ya fito daga bakinsa kuma zai shiga ina, zai shiga cikin cin wannan abincin da yake ci ko kuma abin da yake sha. To kamar yadda muka bayani satin da ya gabata, shigar yawu cikin abin sha ko abinci zai sa ka kyamatarwa da dan uwanka cin wannan abin ko kuma shan wannan abin, wanda idan ka yakan kuma kai abin da bai dace ba. Sannan abu na biyu, wani abin da yake na cuta zai iya fitowa daga yawun bakin mutum ya shiga cikin wannan abincin ko abin sha, ta yadda hakan shi ma haifar da cuta ne gawa ga dan uwanka musulmi, wanda shi ma ba daidai bane. To shi yasa sai shari'a musulunci ta ce kada kai me, kada kai busa abinci ko kuma abin sha. Wasu daga cikin malamai suna cewa idan abu kamar abin sha ne kai kadai kake shan kayanka ko kai kadai kake cin kayanka, wasu daga cikin malamai suna ganin cewa babu laifi za ka iya busawa. Amma wannan magana ce mai rauni, kamar yadda babban malami Muhammad Salih Al-Uthaymeen yake cewa illa anna ba'd al-ulama'i, sai dai wasu daga cikin malamai istathna min zalika ma da'at al-hajatu ilayhi, suka kebance suka ce banda abinda bukata take bayuwa zuwa gare shi naka busa abincin ko ka busa abin sha. Sai yace kama law kana ash-sharabu harran, kamar abin shan da zaka sa ya kasance mai zafi ne sosai, wa yahtaju ila sur'a, kuma kana bukata ka shashi da sauri kada ya huce. Farkhasa fi hadha ba'dul ulama'i, sai wani sashi daga cikin malamai suka ce to babu laifi zaka iya busa wannan abin shan in kana bukatar ka sashi da zafin sa. To amma da karshe sai yace walakinnal aula, sai dai abin da yafi Allah yunfakha, kada ayi busa a cikin abin shan walau hatta walau kana harran, ko da ya kasance mai zafin. Ina fata an fahimta. Kun ji bayan ya kawo maganar wasu daga cikin malamai, sai kuma ya kawo abin da yake gani yafi dacewa da nassi na hadisi. Yace ko da abu mai zafi ne kana bukatar ka shashi da zafi ko ka ci shi da zafi, baya dacewa ka yi busa a cikin sa, sai dai ka yi me, ka samu wani yanayin da zaka hutar da shi ya huce ba tare da ka yi busa da baki ba. Yanzu misali zaka iya samu muhuci ko wani abin da yake tsaya a matsayin muhuci ka furfita abincin ka, wannan babu laifi, babu wanda ya hana ka. Amma dai ka samu bakin ka busa, wannan manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya hana. Babban abin da yake a gare ka yafi shine sai ka bar shi. Ya kara da cewa wa indahu ina'un, yace idza kana harran, idan har abu ya kasance mai zafi, wa indahu ina'un akhar, ya kasance mutum kuma yana da wata ƙwarya ko wani kofin na daban, fa innahu yasubbuhu fil ina'i thumma ya'iduhu, abinda mutum zai shine sai ya zuba ruwan mai zafin ko shayin mai zafin ko wani abin da yake mai zafi dai a cikin kofi guda ɗaya ko a cikin kwano guda ɗaya, sannan sai ya mai da shi cikin ɗayar, kamar yadda kaga ana yi a wajen mai shayi. Idan ka je ka sai shayi mai zafi wanda ba za ka iya sha ba, ya ake maka kofi ake ɗakowa guda ɗaya sai a rinka ɗaga maka shi. Ina fata an gane wannan ɗagawar da ake a wajen mai shayi, yana hutar da shayi ko baya hutarwa? Yana hutarwa. To babu laifi ai maka wannan sai ka sha a haka, amma ka sa bakin ka rinka fufu kana hurawa, wannan bai dace ba ga musulmi aikata ka, saboda annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yayi hani ga haka. Mala yace marratan thaniatan hatta yabruda, har sai wannan abin shan nasa yayi sanyi. To wannan dai shine abin da yafi dacewa a shar'ance yan uwa, idan zaka sha abin sha ko zaka ci abinci baya dacewa a shar'ance ka dauki bakin ka rinka hura shi, wannan ba daidai bane, wanda gaskiya abu ne da yake ana yawan yi. Idan yaro zai ci abinci sai ya dau abinci a hura masa a bashi sha, haka nan idan wani abin sha ne sai ya dauka a hura masa a bashi sha, wannan abu ne da yake bai dace ba shar'ance yan uwa. Saboda haka sai mai kuri mu guje shi, Allah madaukakin sarki ya samu dace. Wannan kuma shekin nuna mana me, fadin shari'ar musulunci, ta yadda shari'ar musulunci ba ta zo ne kadai ta koya mana sallah da azumi da zakka ba, a'a hatta cikin mu'amalar mu ta yau da kullun shari'ar musulunci ta shiga. Babu wani abu da kake yi da kullun na duniyar ka face shari'ar musulunci tana da ruwa da tsaki a cikin sa, tana da hannu dumu-dumu a cikin shi. Ba kamar yadda wasu daga cikin mutane suke faɗa ba cewa ai shari'ar musulunci ta shafi addini ne kadai, wasu daga cikin al-mustashriquna abinda suke dauka cewa ai addini kawai a masallaci ake yin sa, aka fito waje to kowa a bashi ra'ayin sa, a'a duk wani abu naka addini ya shiga cikin sa, kasuwancin ka, aurenka komai naka da kasani addinin musulunci ya shiga shi yasa ka kalla ayar da tafi ko wace aya tsayi a cikin alqur'ani wace aya ce idza tadayantum ku to akan me tazo akan sallah tazo ko akan azumi akan me take bayani bashi ba mu'amala bane dan an nuna maka cewa addinin musulunci yana da hannu dumudumu a cikin komai to shi yasa hatta abin da zaka sha kada ka dauko abin sha ka sha shi yadda kaga dama sai ka kiyaye wannan littafi na Riyadus Salihin littafi ne mai amfani kwarai da gaske idan ka karanta shi ka aiki da shi wallahi zaka samu amfani a rayuwarka ba kadan ba saboda duk abin da ya kamata kai na rayuwarka yau da kullun ya kawo maka shi an kada kula da bincin abinci duka ya jiro maka su ladabin shan abin sha duka ya jiro maka su to abin da ya kamata albarkar karatu shine bayan ka karanta kuma sai ka je ka dauka sai ka sa su a cikin aikin ka shikenan an ci riba Allah madaukakin sarki ya samu dace قال يتي باب بيان جواز الشرب قائما وبيان ان الاكمل والافضل الشراب قائدا قال يتي باب ده زي بياني جمدا حالتين شان ابن شا اتسي وبيان ان الاكمل هيا زكم باب زي ما بياني جمدا تشوا ابن ده يفي تشكا والافضل ابن ده يفي فللا الشراب قائدا شيني متين يشاء ابن شاء ازوني ina fata an fahimta satin da ya wuce an mun tattauna akan wannan mas'alar ko mun kama ganganan malamai da kuma kowanne ra'ayin da suka dauka masu cewa a sha a tsaye da masu cewa a sha a zaune da masu cewa idan akwai bukatar a sha a zaune sai a sha idan akwai bukatar a sha a tsaye sai a sha zamu karanta hadisan insha Allah ta'ala da karshe kuma sai mu danyi bayani yadda ya kamata قالت في حديث كبشة السابق اتكين حديثين ديكا ماتا اكاوو اوانا بابي اكو حديث كبشة السابق وان ديكا ماتا شيني حديث دما كرانتا نا اروار حسان بن ثابت يووا تو وانا حديث واتتا مزان اللات ارادة امانتي سكارتا باتا اقريش ياشيقو لكن تا يتردى واتسالكا امك علي اتكين بانغو مزان اللات ارادة امانتي سكارتا باتا اقريش يسان يباكنسا يشاروا اتكين سالكار daga bakin salkar sannan kuma tsi to wannan hadisi yake mana ishara zuwa gare shi kun ga abinda hadisi yake karantar da mu shine manzon Allah ya sha ruwa a me a tsi sallallahu alaihi wasallam yawa to shi yasa sai ce hadisin shi ma yana cikin hadisin da ya kamata a kawo ana amma tunda bai dade da kawo shi ba shi yasa bai kawo maka shi ba da ka bude shafin baya ko kuma shafin da kake ma zaka ganshi insha Allah ta'ala shine abin da yake nufi wa ani ibn abbas radiyallahu anhuma qala an karbo hadisi na farko a cikin wannan babi daga babban sahabi Abdullahi dan Abbas yarda Allah ta kara tabbata a gare su shi da mahaifinsa qala yace saqaitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na shayar da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi min zamzama daga ruwan zamzam ruwan zamzam shine ruwan da muka sani ana ce masa ruwan zamzam asalin ruwan zamzam ruwa ne da ya samu kukkugowa sakamakon ummu isma'il da kuma danta isma'il mahaifiyar annabi isma'il mata annabi ibrahim alayhi salam da kuma shi kansa annabi isma'il lokacin da annabi ibrahim alayhi salam ya dauke su ya kai su can wani wadi wanda babu kowa a wajen ba bishiya ba gida ga ba gida ba kamar yadda bahaushe yake fada ya aje su a wajen ya aje musu kwandan dabino da kuma salka ta ruwa ya juya yayi tafiyarsa ta tambaye shi tace ya ibrahima anan zaka tafi ka banmu yayi mata shiru anan zaka tafi ka banmu yayi mata shiru sai da suka yi haka sau uku ana hudin sai ta tambaye shi Allah ne umarce ka kai mana haka sai ya daga mata kai yace mata eh sai tace in ku haka ne na san ubangiji ba zai taba tozartar da mu ba saboda sai ya tafi musu daga ita sai dan jaririnta babu kowa ba mutum ba bishiya ba ruwa ba komai mace da dan jariri sabon rayuwa haka tafiye musu saboda haka ta ci gaba da cin dabinan nan tana shan ruwa har wannan dabinan da ruwan saka kare gaba daya wato abinda mutum zai sawara a cikin zuciyarsa shine kai a matsayinka na namiji a dauke ka a kai ka kungurmin daji a ajiye ka babu gida ga babu gida baya zaka ji bare mace da kuma sabon rayuwa dan jariri haka ta zauna har sai da wannan guzurin nata ya kare gaba daya hankalinta ya tashi yunwa ta fara cin mata kun san mace idan bata idan bata samu abincin da ya ishe ta ba to ba za ta samu nonon da za ta sha da danta ba saboda haka da yunwa ta fara kan mata sai kasance hatta nonon da jaririn ta zai sha babu shi ma sai fara galabaita idan ita ta yi hakuri ta jure shi ba ba zai iya ba saboda haka sai kuka hankalinta ya tashi ta tashi daga nan ta je dutsen Safa ta leka ko ya tango wani ba ta hango kowa ba ta koma Marwa nan ma ta je ta leka ba sai da ta haka sau bakwai ana bakon kawai sai ta ji wata ƙara sai ta ce idan mai taimako ne zo ka taimake ni tana zuwa malamai suka ce mala'ika Jibril ya sauka ya buga fafukinsa a daidai wajen daidai inda kafa annabi Isma'il take kawai sai ruwan zamzam ya fara bubbuga shine asalinsa sai ta gangaro tana farin ciki tana murna ta zo ta rinka tattare shi saboda bubbugowa yake idan ta bashi me zai yi zai gudana ne kwarara ya bi kasa saboda sai ta rinka sa tana me tana tattare shi shine sai manzon Allah yake cewa tsira da aminci su kara tabbata a gare shi Allah ya ji kan ummu Isma'il da ba dan ita ba da tunar ruwan zamzam ya kasance wani ruwa ne mai gudana ba rijiya ba to amma kun ga yanzu ruwan zamzam a tattare yake a waje guda saboda me wannan tattare shi inda ta rinka yi saboda ka ta shayar da danta sannan ta ci gaba da amfani da shi har Allah madaukakin sarki kawo mata wasu mutane wanda suka zo na kusa da ita to abin tambaya anan shine wannan ruwan da ta sha ba fa cewa akai ta samu abinci ba ruwa kawai aka ce ta samu to shin ruwan shi ya tsaya mata a matsayin abinci eh haka ne wannan ruwan na zamzam shi ya tsaya mata a matsayin ruwa kuma ya tsaya mata a matsayin abinci shi sa haka malamai suka ce masa ta'amu tu'min ne ta'amu tu'min abinci shi abinci ne ga wanda ya rasa abinci sannan kuma ruwa ne ga wanda ya rasa ruwa wanda yake jinke shi ruwa Allah madaukakin sarki ya sanya albarka mai yawa a cikin ruwan zamzam lokacin kakan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Abdul Muttalib rijiyar ta shafe babu ita su dai sun san akwai rijiyar zamzam wanda kakanninsu suka gada amma yanzu babu ita an nemi inda take kuma an rasa saboda haka kamar yadda malaman tarihi suke kawo sai da ya bakance shi Abdul Muttalib cewa idan Allah ya nuna masa inda rijiyar zamzam take turota shi kuma ya alƙawarin zai sadaukar da ɗansa guda ɗaya a cikin 'ya'yansa zai yanka shi a lokacin jahiliya ne babu musulunci Allah cikin ikonsa ko sai nuna masa rijiyar zamzam a cikin mafarki ya zo ana haka inda ya gani kuma kawai sai gaba ya dawo sai me kuma sai cika alƙawari to lokacin da aka yi ƙuri'a a cikin 'ya'yansa sai ta faɗa akan mahaifin manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi Abdullahi shi za a yanka a ciki saboda haka Abdul Muttalib sai ga ba zai iya yanka ɗansa ba sai ce to bari wata dabara ko Allah madaukakin sarki zai karɓa sai samu raƙuma guda goma sai ya ajiye su sai ya ƙuri'a yanayin ƙuri'a sai ta faɗa akan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara ƙaruwa kuma guda goma ya ƙara nawa kenan 20 aka yi ƙuri'a ta ƙara faɗawa kan mahaifin manzon Allah sai da aka yi sau goma raƙuma nawa kenan 100 sannan sai ta faɗa kan raƙuma shine aka soke raƙuman nan gaba ɗaya aka yi sadaka da su a madadin wa mahaifin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to anan aka ƙara samun ruwan zamzam shine kuma har yanzu bata ƙara tafiya ba ruwa ne mai albarka da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ma'u zamzama lima shuribala ma'ana ruwan zamzam duk abin da ka shashi dan shi Allah zai baka wannan abu na fata an gane bukata ce da kai wata irin bukata ce kana so ka haddace alqur'ani ne kana so kai kaza ne kana so kai kaza ne ka sha ruwan zamzam da niyyar Allah ya baka wannan abin Allah zai baka haka hadisi ya tabbata ingantacce a cikin sahih muslim ma'u zamzama lima shuribala shi sa ɗaya daga cikin malamai Imam Suyuti Abdulrahman Suyuti yake cewa lokacin da yaje zai sha ruwan zamzam sai yake cewa Allah madaukakin sarki ya bashi ilimi irin na Ibn Hajar al-Asqalani mai bulugul mara yace sai ya sha ruwan zamzam din nan sai da ya kasance duk wani fanni da fage da Ibn Hajar ya rubutu akai Imam Suyuti ya rubutu akai daga baya yake cewa ina ma ya buruci abin da ya faka na ilimi saboda ruwan zamzam ruwa ne mai albarka kwarai da gaske duk abin da yake a damun mutum akan yi magunguna da shi kala-kala kamar yadda malamai wanda suke fannin tubu sun riga sun bayyana Allah madaukakin sarki ya samu dace Abdullahi ibn Abbas yake cewa na shayar da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ruwan Zamzam fashariba sai manzon Allah ya sha tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa huwa qa'imun ai halatu kaunihi qa'iman alhal yana tsaye ina fata an fahimta muttafaqun alaihi wan hadisi bukhari da muslim ne suka rawaito kun ji hadisi guda ɗaya me yake nuna mana wannan hadisin manzon Allah ya sha ruwa ami a tsaye sallallahu alaihi wasallam bar mu ji na biyu وعن النزال بن الصبرة قال أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما أكرر أنه نزال ابن الصبرة يكتوى يرد الله تعالى تبتع قريش سيدنا علي رضي الله عنه يازو باب الرحبة ورد أكي تمسى باب الرحبة فشرب قائما sai sha ruwa a tsaye mutane suna kallon sa da yaga kamar alamu mutane sai ne masa inkarin abin da yayi wa qala sai yace inni ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aytumuni fa'altu yace ai naga manzon Allah ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya aikata kamar yadda kuka gani aikata din nan ma'ana manzon Allah yayi me kenan ya sha ruwa a tsaye kun ga Abdullahi dan Abbas ya ce ya shayar da manzon Allah ruwa a me a tsaye tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sayyidina Ali ma ya ce yayi me ya ga manzon Allah ya sha ruwa a tsaye tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan hadisi Imam al-Bukhari rawaito shi hadisi na uku wa an ibn Umar radiyallahu anhuma qala an karbo daga Abdullahi dan Umar yarda Allah ta kara tabbata a gare su shi da mahaifinsa Umar qala yace kunna na'kulu mun kasance muna ci على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألوك ثم زن الله تيراد أمنسي سكارة تبتع قريشي ونحن نمشي الهالي منا تفيا بأنا وانا أبني أهنك كانتي فويكي توا موسى بي منك سنتي ألوك ثم زن الله منا تفيا منا تيتي كوي كبت آكدا وصدا أفغاني منا تفيا منا تيتي جلاتي أهنك ركيني أهنك قرجيني أهنك كانت تفيا كانبي كانتي نفات أنغانيكو yawa yace wa nahnu namshi wa nashrabu mun kasance kuma muna shan wani abin sha wa nahnu qiyamun muna tsaye to anan wajen abin da ya kamata mu la'akari da shi shine fadin sa cewa ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi muke yin wannan idan wani zai ce maka ai sahabbai ne suka yi ba manzon Allah ne ya sa su ba to abin da yake sananne ne a wajen malamai duka cewa duk abin da ake yin sa a zamanin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan Allah baya san sa idan Allah bai yadda da shi ba koda manzon Allah bai sani ba Allah madaukakin sarki zai saukar da wahayi yayi me ya hana sahabbai yin wannan abin ta harshen manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba haka bane yawa kun ga idan manzon Allah bai sani ba Allah bai sani ba Allah ya sani dan kuma abu ne mara kyau fa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai bayyana musu to tunda kaji ya ce ala ahadi rasulillah a lokacin manzon Allah ma'ana tunda ba a hana mu ba abu ne mai kyau Allah ya san fahimci fikihin hadisi yawa shine abin da yake nufi da ala ahadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam rawahu tirmizi imamu tirmizi rawaito wannan hadisi wa qala hadithun hasanun sahihun wannan hadisi shi ma ingantacce ne hadisi na hudu wa an umar wa an amru bin shu'aib عن أبيه عن جده عن كربو دك أمر دن شعيب دك بابنسا شيكما دك كاكنسا رضي الله عنه ألا قاري دارش كاليتي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقا من زن الله تيراد أمن تسكار تبتا أغريشي يشرب قائما يناشا أتي وقاعدا ناقما غنش يناشا أزوني معنا wata rana na ganshi ya sha a zaune kamar yadda kuma rana na ganshi ya sha a tsaye kowanne daga cikin halin guda biyu ya ga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya aikata wannan hadisi rahu tirmizi wa qala hadithun hasanun sahihun shi ma wannan hadisi ne ingantacce yana da martaba hasan kamar yadda al-sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya ambata hadisi na kusa da na ƙarshe a cikin babu wa an Anas radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga Anas dan Malik yarda Allah ta kara tabbata a gare shi daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annahu cewa shi manzon Allah naha ayyashrabar rajulu qa'iman yayi hani game da mutun ya sha wani abin sha a tsaye. Allah ya sa an fahimta duk hadisin da makaranta daga na farko zuwa na hudu me suke nuna mana sharwa ame a tsaye. To ga kuma hadisi na biyar sai ce manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi hani game da mutun ya sha ruwa ame a tsaye. Qala Qatada sai Qatada yace fa qulna li Anas lokacin da Anas ya ba mu wannan hadisi sai nace da shi shi Qatada almajirin Anas ne sai yace sai nace da Anas dan Malik fal aklu to ai batun sha kake mana manzon Allah yana shan abin sha tsaye to ya kuma cin abinci ya tsaye. Qala sai Anas dan Malik ya bashi amsa yace zalika ash-sharru aw akhbasu yace cin abinci a tsaye to ai wannan shi yafi sharri wannan shi yafi muni ma ya ga masa haka. Ina fata an gane. To wannan hadisi rawahu Muslim Imam Muslim ya fitar da shi wa fi riwayatin lahu a cikin wata riwaya dai ta Anas dan Malik annabi a ce Imam Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zajara'an ash-shurbi qa'iman yayi gargadi aka ce zajara shine ayi jan kunne ayi gargadi ayi kashedi shine zajara. To annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi kashedi yayi gargadi yayi jan kunne game da me game da shan ruwa tsaye ya hana sallallahu alaihi wasallam. Wannan ɗaya ne daga cikin ruwayoyin da suke nuna cewa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ma yayi hani shan ruwa ame a tsaye. Sai hadisi na ƙarshe وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنكر بودك أبي هريرة يرجع الله تعالى تبتع قريشيتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله تعالى أمنتي تعالى تبتع قريشيتي لا يشربن أحد منكم قائما كده لا ينكو يسكي كونغا لا يشربن سيد أخا كونون التوكيد الثقيلة la yashrabanna kada dayanku ya sake ya sha ruwa a tsaye faman nasiya wanda ko ya manta ya sha ruwa a tsaye fal yastaqi yayi amansa. Ina fata abinda to wannan hadisi Imam Muslim rawaito shi amma wannan karin na faman nasiya ziyada ce munkara an fahimta bata inganta ba wannan karin da yace faman nasiya wanda ya manta iya nan wajen a cikin hadisin bai inganta ba amma sauran da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kada ɗayan ku ya sake sha ruwa tsaye wanda ya sha ba da mantuwa ba wanda ya sha ita mantuwa Allah madaukakin sarki bai kama maka kanta ko rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana abinda muke da mantuwa Allah bai kama maka kansa. To kun ga fadin sa faman nasiya wannan ziyara ce munkara kamar yadda malaman hadisi suka faɗa amma hadisin banda wannan ziyadar ya inganta daga Abu Huraira annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wanda ku yasha to yaje amansa. Rawahu Muslim Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi. To kun ji hadisin da nayi muku isharar su zuwa ga gare su wancan sati to kun ga idan mutum bai san yadda malaman hadisi suke al'amarin su ba kai ka zo ka karanta hadisi waɗannan an ce kada ka sha wannan kuma an ce manzon Allah ya sha to ya zaka yi kenan. Ina fata an gane shan zakai ko kuma zaman zakai ko kuma duka ce kawai duk da an soke su ina ba ta ambe mutu yawa to ga wanda suka koma malaman hadisi ka sayar da suke a aikin su idan aka samu at-ta'arub aka samu cin karo tsakanin nassoshi kuma kowanne ya inganta. To shine idan zaku tuno bayani da ne muku wancan satin sai da muku ishara ga waɗannan zantattakan gaba daya wasu daga cikin malamai kamar misali Ibn Hajar al-Asqalani da wasu daga cikin malaman da suka biyo shi yadda ya faɗa cikin Fathul Bari su suna ganin cewa hadisin da yake bayani akan hali hadisi ne tambatacce kuma shi ya kamata ya aiki da shi. To amma idan akwai buƙatuwar mutum ya sha ruwa a tsaye babu laifi sai mutum ya sha. Ina fata an fahimta. To ga kowanne kai aiki da shi ko shi na farko abin da yafi shine ka sha ruwa a tsaye ka sha ruwa a zaune amma sai wata buƙatuwa ta sa ba ka iya zama ka sha ruwa ba to sai ka sha ruwan ka tsaye to ka kai aiki da wannan kai aiki da wancan. Wasu daga cikin malamai suka ce hadisan da suke bayani akan sha ruwa a tsaye an sauke shi an shafe su sai dai a sha ruwa a zaune.
kaga wannan magana ta su bata da inganci me yake nuna an sauke su babu duk da'awan duk mutumin da ya da'awan naskhi na wannan nasi to sai ya ka hujja dalilin da yake nuna cewa akwai tabbataccen dalilin da yasa aka yi naskhin nasu kuma anan babu wasu kuma suka ce a'a hadisan da suke ce asharuwa a zaune su ne aka ko kuma hadisin da suka yi hani shine aka yi naskhin su ma'ana sharuwa ɗaya shine abin da yafi in ka ga ma ka zauna to ina fata an gane to sai kuma ku tuno da hadisin da nayi mana ishara zuwa gare shi wancan satin nace mana hadisin Abu Huraira da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace masa da ya sharuwa yace zaka so ka sharuwa tare da mage kana sha tana sha bakin ku da bakin ta a da cikin ruwa yace a ya rasulullahi bana so sai manzon Allah yace to ai kuma ka sharuwa da wanda ya fita shari shine ka sharuwa da shedani ma'ana duk mutumin da ya sharuwa a tsaye ya sharuwa da shedani kenan sai malamai suka ce idan mutum ya sharuwa a tsaye ya sharuwa da shedani shi manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi me yasa ya sha sai nace mana wancan sati manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi bayani cewa kowanne mutum daga cikin mutane akwai shedani da Allah madaukakin sarki ya wakkala masa ana haifan mutum akwai ƙarinin sa daga cikin shedani da za a sanya masa wanda yake tafar shi ko ina to sai sabai suka tambaye manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasulullahi har kai ma manzon Allah ya ce hanni ma sai dai ni Allah madaukakin sarki ya taimake ni akan nawa ya musulunta wata ruwayar Allah ya taimake ni akan nawa baya umarta ta da kuma sai da alkhairi to shine sai dai mana tambaya a wancan sati cewa da ni da kai da kowa da kowa namu shedanin su ma sun musulunta ne ina fata an gane shedanin mu sun musulunta to kaga idan ba su musulunta ba babban abin da yafi sai ka zauna ka sharuwa a me a zaune Allah ya sa zancen ya fito fili saboda haka idan kun fahimci khulasar zancen abin da muka rinjayar a nan waje shine babban abin da yake sunna shine mutum ya zauna ya sharuwa kada ka sharuwa a tsaye dan uwa ka sharuwa a zaune idan zaka sha shine abin da yafi Allah madaukakin sarki ya samu dace باب استحباب كون ساقي القوم اخرهم شربا باب ده زي بياني game da mustahabbancin kasancewar me shayar da mutane shine na karshen su wajen sharuwa ko kuma wajen shan abin da yake shayar da su abin nufi bakin ka ne ko kuma kai aka wakilta wajen ba su abin sha to babban abin da yafi dacewa shine sai ka tabbatar kowa ya samu abin shan na sannan ka zaka samu Allah ya samu fahimta kada a baka rabon abin sha ka fara daukar naka ka boye aljihu an fahimta an kai ka ba kai daidai ba amma dan ka na saqil qaum to ka fara shayar da su kowa ya samu mai sha sannan idan kowa ya gama sha kai kuma sai ka sha da karshe shine abin da ya dace kada ku manta da hadisin Abu Hurairah da muka ishara zuwa gare shi wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yasa shi ya tattaro mutanen nan da yawa lokacin da mutane suka zo wa manzon Allah yasa ya shayar da mutane Abu Huraira sai da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tabbatar kowa ya sha a cikin mutanen nan sannan sai Abu Huraira kai ma sha me yasa saboda shine wanda mai shayar da mutane a lokacin to abin da ya kamata kenan bar mu karanta hadisi an Abi Qatadah radiyallahu anhu an karbo daga sahabi Abu Qatadah al-Ansari yarda Allah ta kara tabbata a gare shi anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kale yace saqil qaum akhiruhum me shayar da mutane shine karshen su haka lafazin hadisin yazo yani sai mala ya fasara mana yace abin da yake nufi da akhiruhum ay shurban ma'ana na karshen su wajen shan abin sha رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ما الترمذي روته وانا حديث يتي كما حديث ني ده يكي مي كيو تو ابين ده وانا حديث يكي كرانتار دمو شي ني idan mutun yayi baki zai basu wani abin sha in abin sha ne to abin da yafi dacewa shine sai ya gama shayar da su gaba daya sannan sai ya zauna ya sha to sai malamai suka yi tattauna akan idan kuma abinci ne fa idan ka kawo wa bakin ka abinci abin da yafi shine ka bari su gama ka ci ko kuma ka zauna tare da su ku ci Allah sa an fahimta kun ga kuma banci da ruwa ai ko dama ruwa idan ka ba kowa nasa daban zai sha ba a kawo ruwan sha a ce wannan ya sha bakin sa wannan ma ya sha bakin wannan ma ya sha bakin sa ba a yin haka amma abinci fa akan kawo abinci a cikin tare ko a cikin daro guda daya mutum goma ko fiye da haka kasa da haka su zauna su ci abinci tare gaba daya amma ruwa ba a yi masa haka to mun ji yadda ake a cikin ruwa amma abin da ya shafi abinci ba to sai malami suka ce akan duba dabi'a ko kuma al'ada ta mutane idan al'adar garin ku shine bakinka idan suka zo ka zauna ka tare ka ci abinci tare da su shine karrama su to abin da yafi dacewa kai kenan idan kuma bakinka abin da yafi ka kawo musu abinci ka zauna kana ce musu labari suna ci sai sun gama sannan kai maka ci shine abin da yake karramawa a gare su to shine abin da zaka yi ina fata an fahimta kaga zaka lura da me yanayin al'adar ku yanzu misali mun kaga anan wajen a kasar Hausa kai baki ka kawo musu abinci ka zo ku zauna tare da su wannan yafi karramawa haka ne yawwa ka kawo musu abinci naka wanda kake ci ku zauna kuma ku ci tare da su wannan yafi karramawa ko to wannan shine abin da ya dace ba ba ka bari sai sun gama sannan ka ci ba shine abin da ya saboda malami suka ce manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce man kana yu'min billahi wal man kana yu'min billahi wal yawmil akhir sai ce falikrim dhaifahu haka ne wanda duk yake yana imani da Allah da ranar lahira to ya karrama bakonsa haka annabi ya kawo kalmar cewa jimlar falikrim dhaifahu ya karrama bakonsa ta yaya zai karrama bakonsa annabi bai faɗa ba yadda ake karrama bako a garin ku haka ya karrama bakonka idan ka je wata kasar yadda suke karrama bakonsu idan ka zo nan wajen ake wa mutum irin wannan sai ce a masa wulakanci haka ne kowanne akwai al'ada su akwai yanayin ɗabi'ar su to yadda ake karrama bako a garin ku sai kai masa irin wannan kada ka dan ka je wata kasa kaga yadda suke kace kai bako kace kai ma irin nasu zaka yi masa ba shine abin da yafi dacewa ka duba su ya ake musu yanzu misali idan mutumin ƙauye ne zo wajenka kaga yanayin abin da zaka yi masa ya ji daɗi me biya sha banban da wanda idan mutum birni ne zo wajenka haka ne yawa yanayin abincin ma da zaka yi musu ba lalle ne wanda zaka yi wancan ya ji daɗi shi zaka yi wannan ba kowanne ka kalli ɗabi'arsa da halinsa kai masa abin da ya dace da shi domin ka karrama shi saboda haka manzon Allah ya bar abin a buɗe tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falikrim dhaifahu haka ya kamata mutum ya bar abin a buɗe to wannan shine abin da malamai suka faɗa ina gani an ya kamata mu daka saboda babin da zamu shiga yana da tsayi idan muka shiga ba zamu kai ƙarshen sa ba lokaci zai yi kure saboda haka zamu daka ta anan insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa idan Allah ya kai mu sai mu shiga babin ƙarshe a cikin kitabu abinda muka faɗi daidai Allah ya ɗaukan sarki ma mu ladan gaba daya kuskuren da muka kuma Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum